Cikin 'yan Najeriya ya ɗori ruwa saboda jita-jitar da ta hana mutane bacci na hasashen ƙara kuɗin man fetur. Wannan dai baya rasa nasaba da alamu da suka bayyana daga furucin manyan jami'an gwamnati da ke nuna yiwuwar ƙarin farashin, musamman a makonnin da suka gabata. Malam Aminu Juma da dai ga naune ba jiyau ba, saboda dogon layi da ya gani kuma ya ƙare da sayen man a hannun 'yan bumburutu.
Zahiran naji layin mai na tsaya na shafi 'yan sa'o'i ban samu ba, na je na sayi bumburutu. Bumburutun nan kuma lita 10 ana sayar da shi 2,500. Haka na siya, saboda haka wannan ya nuna min cewa wannan abin da ake magana akwai alaman gaskiya a cikin shi.
Ko wannan al'amari yana da tushe ne? Bayani kenan da na nemi ji daga bakin mataimakin shugaban kungiyar dillalan man fetur masu zaman kansu, Abubakar Mai Gandi ɗakin gari.
Abinda ke faruwa shine mu 'yan kasuwar mai masu zaman kansu yanzu a laƙiƙanin gaskiya muna cikin ɗaka mai wuyar sani, domin ainihin private depot ɗin da muke sayan mai a gare su sun ƙara ma man su kuɗi. Sa'annan kuma gidajen mai na ainihin NNPC su kuma ba mu iya samun kaya a gare su. Kuma gwamnati ta ce da ta cire tallafi, to su kuma ainihin masu kula da ainihin gidajen mai suna cewa dole sai an sai da mai akan farashin da gwamnati ta basuwa. To ke ga idan muka ce za mu zo mu sayar, to za mu haɗi. Don shi yasa kika ga cewa wasu gidaje mai ba za su iya sai da wannan mai ba, domin gwamnati ta ƙayyade cewa mai ɗin kada ya wuce naira 167. A halin da ake ciki kuma yanzu muna so mai ɗin har can inda ake sayan shi naira 165 zuwa naira 167. Ke ga ba yadda za a yi ka so kaya ka haɗi ka saida.
Amma kuma duk waɗancan jita-jita da fargaba da hasashe ba su da tasiri, inji shugaban ma'aikatar man fetur na ƙasa Mele Kolo Kiyari.
Babu wani kamfani da ke shigo da man fetur ƙasar nan banda NNPC a yanzu, ba wai manya-manyan wata ake kiran su major marketer su ma daga hannun NNPC suke siya. Abin da yake faruwa da ake gani yanzu kamar ana da karanci ba gaskiya ba ne. Yanzu muna da mai kusan biliyon 2 a hannunmu. Mutane suna zato, musamman 'yan kasuwa suna zaton za a canza farashin man fetur nan gobe ko kuwa nan kusa. Kuma tunda sun siya man nan da hannunmu, suna gani idan aka canza farashin nan ta tashi sama za su ci riba ɗan karen riba. Shi yasa yawancin su suka daina saidawa da gidajen man su, wasu suka loda man nan suna cikin motoci, wasu kuma depo-depo da muka saida musu mai su ma da yawan su suka daina saida wayannan independent marketers da kike nufi, saboda ba wai ana saidawa manyan 'yan kasuwa ka daina saidawa masu saida bambane ba, haka yake ba. Kuma insha Allah hukumomin gwamnati suna sane da wannan, muna biya wannan halin da ake ciki. Amma kuma abin farin ciki shine ba mu da fargaba wannan abun za ta balle, domin muna da tabbacin cewa muna da manna hannunmu. Kuma tattauna da ake da 'yan kwadago yana nan ba a kammala su ba, ana ta cin gaba da ana yin muhawara yadda za a yi a fito da tsarin da duk wani canje-canje da aka samu man fetur, kudin man fetur ba ta wa talaka wahala ba.
Wannan ya nuna kenan babu dalilin firgici da fargaba akan tunanin an ƙara ko kuma za a ƙara farashin man fetur a ƙasar. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.